sashin Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata 20 ga watan Agusta shekarar 2019 akan mitoci 19 31 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Jama'a barkanku da asuba. Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Jiragen yakin Siriya sun furinje sun auna akalla wata tawagar motocin sojin Turkiya da ta ketara cikin Siriya jiya Litini. Tsohon shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir ya gurfana a gaban kotu jiya Litini don fuskantar tuhumce-tuhumce kan almundahana. Sannan wani jirgin dakon mai mallakin kasar Iran wanda aka kama a Gibraltar saboda saba takunkumin da tarayyar Turai ta akaba ya tashi ya nufi kasar Girka jiya Litini.
Kajin labaran kenan. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar shugaba Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ta himmantu wurin kyautata rayuwar talaka. To sai dai masu sharhi suna cewa
abu ɗaya kawai da zai sa jama'a su ji daɗi shine maganar cewa wannan talauci da yake karuwa a cikin al'umma ya nuna cewa gwamnati din ta damu da shi, har kuma ake ga ministoci cewa kowannen su ya koma ya ga yayi abin da zai taimaka wajen fitar da wannan mutum miliyan 100 daga gangin talauci cikin shekara 10.
Hukumar kididdiga ta Najeriya kuma ta ce mutane 15 ke rasa rayukansu ta hatsuran ababen hawa a kullun yaumi, alƙaluma masu daga hankali. To ko menene ke sanadiyar yawan hatsuran?
Gudun tsaya ne babban dalilin aukuwar hatsuran, sai tsinkewar birki da kuma tukin ganganci a matsayin dalili na uku.
Ali Mustapha Sakwato kuma na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya, amma duk sai ba an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiragen yakin Siriya sun furinje sun auna akalla wata tawagar motocin sojin Turkiya da ta ketara cikin Siriya jiya Litini wanda ya kai ga rasa rayuka da jin raunuka. Kasar Turkiya ta yi Allah wadai da hakan matuƙa, sannan ta ce harin ya yi sanadin mutuwar farar hula akalla uku baya ga raunata wasu 12. Wani hoton bidiyo ya nuna yadda jiragen yakin Siriya ke auna tawagar ta motocin sojojin Turkiya yayin da tawagar ke dosar garin Sarakaf da ke arewacin Idlib. Ma'aikatar harkokin wajen Siriya ta kuka da shiga cikin kasar ba bisa ka'ida ba da sojojin Turkiya suka yi. Gidan talabijin din gwamnatin Siriya ya ce tawagar motocin na dauke ne da wasu kayan yaki don baiwa a tabakinta ko a tabakinsa wasu kungiyoyin ta'adda da ke yakar gwamnatin Siriya a wajejen garin na Khan Shaykhun mai muhimmanci. Tsohon shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir ya gurfana a gaban kotu jiya Litini don fuskantar tuhumce-tuhumce kan almundahana watanni hudu bayan da sojoji suka hamare shi. Bashir, wanda ya mulki Sudan na tsawon shekaru 30, an tuhume shi da mallakar kudaden waje da kuma karbar kyaututtuka ba bisa ka'ida ba. Bisa ga bayanin wani jami'in bincike wanda yi a makotu, Bashir ya ce ya karbi tsabarin miliyoyin daloli daga kasar Saudiya. Mazauna birnin Khartoum da dama na bakin ciki da jinkirin wannan shari'ar, da dama daga cikinsu na cewa matakin da aka dauka bai wadatar ba kuma amma makara. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin dakon mai mallakin kasar Iran wanda aka kama a Gibraltar saboda saba takunkumin da tarayyar Turai ta kakaba ya tashi ya nufi kasar Girka jiya Litini, bayan da aka yi watsi da bukatar da Amurka ta yi ta gabatarwa ta neman a ci gaba da tsari jirgin. Bayanan sifirin teku na jiya Litini ya nuna cewa jirgin dakon man wanda aka canza masa suna daga Grace 1 zuwa Adrian Darya 1 ya doshi tashar Kalamata dake Girka kuma yana iya isa ranar Lahadi ko da yake jami'ai basu fito fili sun tabbatar da inda jirgin ya dosa ba irin ta gargadi Amurka cewa duk wani yunkuri na kwace jirgin wanda ke dauke da gangunan danyen mai sama da miliyan 2 wanda kudin sa ya kai miliyan 130 zai haifar da mummunan sakamako Rundunar yan sandan New York ta kori wani dan sanda farar fata wanda ya shaki wani bakar fatan da ya kama a shekara ta 2014 har ya mutu batun da ya kai ga zanga-zanga a fadin kasar kalaman bakar fatan mai suna Eric Gana yayin da yake goshin mutuwa wato bana iya numfashi sun zama abin yawan ambato ga masu zanga-zangar wadda ta haifar da muhawara a fadin kasar kan batun jinsi da kuma yawan amfani da karfin tsiya da yan sanda ke yi wannan ya sa aka kafa kungiyar rajin kare bakakken fata ta Black Lives Matter wato ran bakakken fata fa na da muhimmanci kwamishinan yan sandan New York James O'Neill ya gaya ma manema labarai jiya Litini cewa an kori jami'in yan sanda Daniel Pantaleo saboda mutuwar Gana ya ce korin ya biyo bayan shawarar da wani alƙalin rundunar yan sandan ya bayar kwanan nan shugaban kasar Afghanistan ya kudar aniyar kawar da duk wata mabuyar yan ISIS a kasar wannan kalaman da shugaba Ashraf Ghani ya jiya Litini a zagayowa ta 100 ta ranar samun yancin kan Afghanistan na zuwa ne a daidai lokacin da wannan kasa ta kudancin Asia ke ci gaba da murmurewa daga kaduwar da ta yi da harin bom din da aka kai wurin wani bikin aure da daren ranar Asabar wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla 63 ciki har da yara wasu mutane kuma 183 sun jikata kungiyar ISIS shiyar Afghanistan ta dauki nauyin kai harin bom din wanda aka kai a birnin Kabul. Hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce sojojin Amurka sun gwada wani makami mai linzami da aka girki a ƙasa wanda da a ce makonni uku da suka gabata ne da ba iya harbawa ba saboda tsawon zangon da yake ci. Makami mai linzamin wanda aka cilla a tsibirin San Nicolas Island da ke jihar California ranar Lahadi. Ya dar daidai kan inda aka auna bayan tafiyar tsawon kilomita 500 a cewar hedkwatar tsaron ta Pentagon a wani labari a jiya Litini ta kara da cewa bayanan da aka tattara da kuma darasin da aka koya a wannan gwajin za su yi tasiri kan irin makami mai linzami mai matsakaicin zango da hedkwatar Pentagon za ta haɓaka nan gaba
Ibrahim Almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya. Kuma dalla a jiya Litinin ne fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta shirya wani taron sanin makamar aiki ga sabbin ministoci da shugaban kasar ya nada domin gudanar da gwamnati a zango da biyu. Sai dai masu fashin bakin siyasar kasar sun yi tsokaci game da kalaman da shugaban ya yi wanda ya gabatar a lokacin da yake jawabi wurin taron. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Batutuwan da shugaban na Najeriya ya tabo a wurin taron sun hada da bitar nasarorin gwamnatin sa na farko da kalubalen yawan jama'a da Najeriya ke fuskanta da mafarkin gwamnatin sa na sashin tubalin fitar da matalauta miliyan 100 daga kangin fatara cikin shekaru 10 masu zuwa kana da bukatar da ke akwai ga sabbin ministocin su hada hannu wuri guda ta fuskar tsarawa da aiwatar da manufofin cimma burin gwamnati a ma'aikatun su sai dai masu kula da lamura sun yi tsokaci game da waɗannan lafuza na shugaba Buhari.
Cikin jawabansa ya ce su waɗannan ministoci ana sa ran su ne za su tsara irin abubuwa manufofi da kuma aiwatar da su. Ya faɗa cewa to develop and implement policies. Kaga kenan waɗannan ƙudure-ƙudure da ake ta tunanin cewa gwamnatin da ba sabuwar gwamnati ba, gwamnati da ta share shekara hudu yanzu za ta ci gaba, ai za a yi tunanin cewa akwai wasu tsare-tsare. Amma magana da shugaban kasa ya na cewa su ake sare wayannan ministoci su zo su tsara su kuma aiwatar, ya saka mutane a cikin shakku na nuna cewa ita gwamnatin babu shiri na maganar cewa ta kai kasar ga inda take tunanin za ta kai ta. Sannan akwai magana da yayi na baiwar al'umma da Allah ya bamu, na cewa yanzu ana hasashen muna da mutane miliyan 200, kuma ga bisa hasashen Majalisar Dinkin Duniya zuwa 2050 al'umman Najeriya za su kai miliyan 411. To wannan kalaman da ya gurin nuna abin da wannan kungiyoyi na duniya din suke shi ma ba a yi amfani da kalamai da diplomasiya ta yadda da su ba, domin kamar ba a yi ba abin da suke ba. So na yi tunanin cewa shugaban kasa zai yi kalamai da za su yaba abubuwan da suke a yanzu, kuma koda Najeriya za ta tsaya da kafarta din, ai ba wai ba a buƙatar gudunmuwar su ba.
Kamar Kabiru Sa'idu Dakata kenan, shugaban kungiyar Kaja masu rajin tabbatar da adalci, kawar da rashawa da kuma aikin dukiyar 'yan kasa. Suma masana kimiyyar siyasa da harkokin demokaradiyya sun yi tafsiri game da kalaman na shugaba Buhari. Malam Kabiru Sa'idu Sufi malami ne a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano.
Gaskiya watakila jama'a suna nan suna jiran ganin cewa an fitar da wani daftari ko wani babban kuduri da ya wuce wanda aka fitar da shi a halin yanzu. Abu ɗaya kawai da zai sa jama'a su ji daɗi shine maganar cewa wannan talauci da yake karuwa a cikin al'umma ya nuna cewa gwamnati din ta damu da shi, har kuma ake ga ministoci cewa kowannen su ya koma ya ga yayi abin da zai taimaka wajen fitar da wannan mutum miliyan 100 daga kangin talauci cikin shekara 10. Amma dai har yanzu ba a fitar da wata tartibiyar hanya ba a cikin wannan jawabin, sai dai mu jira daga nan zuwa lokacin da za a ba su kowanne aikatar da zai aiki, ko kuma zuwa wani kankanin lokacin da za su fara aiki muga ko za a fitar da wani daftari. Amma a halin yanzu an nuna da manyan kudurorin guda biyu ne, da maganar yaki da talauci din da kuma maganar dora kasa din akan sama da matakin da aka tarar da ita wanda gwamnati take cewa next level. To ko za a fitar da wani daftari ko wani babban kuduri da zai tattare abun guri daya, shine yanzu abin da jama'a suke jira.
Yanzu dai ƴan Najeriya na dakon ganin kamun lude yan sabbin ministocin bayan shugaba Buhari ya tura su ma'aikatan da za su yi aiki wani lokaci a nan gaba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Kuma da la'azai da Mahmud Ibrahim Kwari. A duk wuni a Najeriya akalla mutane 15 ke rasa rayukansu sakamakon hatsarin mota akan titunan kasar, lamarin da ake danganta shi da tuki na ganganci da kuma rashin kiyaye dokokin hanya. Ga wakilinmu Nasiru Adam Elikaya daga birnin Abuja da ƙarin bayani.
Mutum 2,673 ne suka rasa ransu sakamakon hatsarin mota a Najeriya daga watan Janairu zuwa Yunin bana. Hukumar Gidiga ta Najeriya ta wallafa wannan bayani a shafinta da hakan ya nuna akalla mutum 15 ka rasa ransu kullum. Kuma gudun tsiyani babban dalilin aukuwar hatsuran, sai tsinkewar birki da kuma tukin ganganci a matsayin dalili na uku. A Abuja aka fi samun munanan hatsuran, inda za ka tarar a shantalilin titin tsakiyar gari wasu kan runtuma a guje maleji 180. Kan titi ɗaya ma sai ka ga wani ya zo ya kara wani koko wani ya shiga karkashin wata mota saboda wai ma yana cikin maye ko kuma tsabar gudu ne kawai. Kaduna da Naija ne a matsayi na biyu da na uku. Na zanta da babban jami'in kungiyar direbobin Najeriya NURT da Bilu Comrade Suleiman Danzaki dan sharhi kan dalilan hatsura.
Mun yawo kasashen duniya da yawa mun gani duk inda direba ya kaman awa 5 yana tafiya, wajibi ne a tilasta shi je ya huta, domin ga wanda bai san me ake kira babban mota ba, da babban mota da jirgin sama dukkan su aiki ɗaya ne. Wato abin da suke amfani da shi ne wuta, ruwa, mai, iska da hydraulic, don dukkan su ba su da emergency, kuma abu ne mai wahalan gaske. Duk lokacin da suka samu suka shiga gargada da yawa, ba yadda za a yi su iya taka birke su daya. Ai mun riga mun gaya musu cewa wajibi ne ku bi abin da kasashen duniya ke so. Ai yana daga cikin abin da mutum zai yi ya samu hutu ma wani abu ne. Dole in kai tafiya ka je wani gari, dole ka biya wurin da zaka kwanta ka samu miƙewa. Ai in ka lura su durin a takure suke, su zo su yi tuki nesa, kuma su zauna a cikin motar su yi bacci.
In za a tuna hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa ta sanar da shirin kafa tashoshin dakatawar direbobi don dauke manyan motoci da kan tsaya a gefen tituna da akan kankawa cinkoso da ma hazara. Waɗannan gurare da za a kafa nesa da babban titi za su zama da duk ababen more rayuwa ga direbobi. Hassan Bello shine shugaban hukumar.
Muna nan muna aiki da Rostov Tico da kuma ƴan sanda cewa idan aka yi waɗannan tashoshin fa to babu kuma inda za a parking mota sai wurin. Kaga an yi da Kaduna State Government a nan Mararaba Jos da wasu wurare ana nan ana ta daukan mataki a tabbata an yi wannan abubuwa. Da abu su zo kara zube motoci ko ina Allah kawai ya kiyaye irin an samu hadari ko wani abu Allah kawai san abin za a kawo. Dole wannan wurin akwai hukumai kamar kashe gobara lafiya da wuce abubuwa da yawa za a inganta wannan dauko kaya da kuma su durobin da suke haka. Mu ce musu bayan an yi wannan ba za ku je ku parking kan titin a cikin birane. Dole abu ne za a yi kamar wajen bypass na wani gari saboda haka su ba sai sun shiga cikin gari su koyo. Nan za a ba su komai in ma garage mota ta lalace akwai mechanic village wurin. Idan mai suke so akwai shi. Ba su lafiya ne akwai asibiti, akwai police, akwai komai yadda an yi tanadi.
Rahoton bai ambaci fashewar taya, rashin magogin gilashi yana ruwan sama da ramuka kan hanya cikin dalilan ba. Ba mamaki hakan na kunshe ne cikin gudun tsaya da sassauta gudu ka iya kawo sauki in aka samu akasi. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Anyi godo godo da ba da mamba na kololo
kuma da lagaida Nasiru Adamu Alhikaya. Waɗannan shirye-shiryen dida zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe 1 ne da minti 16 na dare a nan Washington, ga kuma ya shirye mu na gaba.
Saka mai wuya.
Ni an sani ni shekara ya yi 13 amma ban taɓa ganin tsoron wanda ake mana ba. Don hatta ɗakin da nake a asibiti din an kofar ɗakin ƴan sanda ne zai dubo shi. Hatta kun ko ko ɗaki zuwa ɗaki ba ba ya jama mu ce. Sun ga cewa su ne ai ma ko ɗan da nake a aiki duk tsare wanda aka yi ma a Najeriya ai ba wannan ban taɓa ganin wannan ba. Kun kiri-kiri da tsarin da aka mace bai kai tsanani a kai na ga irin wannan ba.
Jowa muna fatan mun sami ku lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Madugun shiyar Najeriya Sheikh Ibrahim Zazzaki wanda tun ya dawo Najeriya daga India ya ce shi da ganin irin yadda aka karbe shi a India din ya san da walaki a cikin wannan murin nan.
Dai sun ga wani cewa ai an kawo wani dangi ne wanda ba da ma asalin abin akan aminci ko a gida a Najeriya sun yadda misalin da suke tsare da mu sun yadda ba wanda zai yi mamu sun yi da bukar na ba muka yarda bisa aminci muka zo ba zai yi kuma da mu ga wani cikin da sun shi ba mu amince da shi ba kuma in muka amince da shi wasu gamuna wani abu gaban ce bai taɓa mana ciki don kada a yi abin da aka so a yi wanda harsashi bai yi ba a yi shi kyauta ne.
Haka ne, to amma a bisa wani dalili ne shi Sheikh Zazzaki din da ke karfafa zargin cewa gwamnatocin India da Najeriya wai sun hada baki su abin da hasashe bai yi ba.
Mu abin da kuma fahimta sun ba ku sun so su kai mu a suke kan mu mu kaza ko na su. Amma anan abin da suke gaya mana mu ko suke gaya mu shi ne mu kaza ko na su. Amma abin da suke gaya mana jami'a su zama wani kowane su abin da ya gaya mana ke nan da ke nan sa cewa gwamnatin kasuwan ku ce ta kawo turu kuma gwamnatin kasar nan ta ba su kariya saboda za su kawo yanzu mutane ne da ake tuhuma da biya dole fuka. Zuwa yanzu mutanen asibiti na shi ne gwamnatin Najeriya ta za ta zo kuma gwamnatin ta da farkon asibitin da kuma gwamnatin India shi ne gwamnatin Najeriya za ta kawo kansu mutane waɗanda ake tuhuma da biya dole fuka. Wannan ai masu magani a yanzu shi ke nan magana. Kun ga cewa to lalle wannan haɗin kan da muke tsammanin za mu samu shi ne ba mu samu ba. Kun ba za ku rasa sani cewa gwamnati din da ya jama ta yi kula da sabon hanyar su ne su cewa ta ba mu awa biyu ko mu sa biyu ai mana aiki a wannan asibiti ko kuma mu bar kasa. Sai su ce su ɗaya awa biyu ma ne mai biyu mai yawon jin ƙarshe za mu bar kasa.
Sheikh Ibrahim Zazzaki kenan shugaban Asia Najeriya wanda kamar da muka ce tuni ya dawo Najeriya kuma tuni din ya sake koma hannun hukumomi a can Najeriya din. To dama muna cikin gudanar da muhalar da Nasira yarda mu yar hikaya ya shirya mana ne tsakanin kakakin ita kungiyar ta ƴan Shia ta IMN wato Muhammad Ibrahim Gamawa da kuma wani masanin harkokin tsaro da ake kira Kamalat Ali Waziri lokacin da shi Ibrahim Azizi kidin ya tafi asibiti a cikin India har ma ya je ya dawo saboda haka zamu saki koma ya zauren inda yau zamu tashi daga inda shi Gamawa din yake cewa bai ga dalilin da yasa ake ta damu san kan muzahara da suke yi ba domin a cewa shi ai ba su kaɗai suke muzahara ko haɗa mata ko rufe hanyoyi ba
ina zuwa kana tafiya daga tsakanin Abuja da Kano ranar Juma'a kana shiga Kaduna ka ga masallacin Juma'a da suke rufe hanya kana zuwa Abuja ka ga da ke kina
wannan ya samu asali saboda rashin tsaro amma kuma yanzu da aka samu tsaron wasu da yawa yanzu ba a rufe wannan hanya
amma ana rufe hanya
bari ma tambaya saboda mu bi abin daki-daki kombe kawo na batun muzahara din nan da yake cewa ana sa mata da yara a cikin maimakon bar manya kawo su rika yin abubuwan Muhammad Ibrahim kuma me yasa kuke yin haka ne
abinda ban da abuni ana yin sa duk inda Allah ya ce maza su ce mata kwanan nan itacin da ya gabata a birnin ce an yi muzahara mata da maza amin suna suna cewa kar a saki zabbe su matan su da mazan su kuma sun tsare hanya wannan sati inda ya sani da shi kuma da rediyon tambaya a birnin ce da
an yi haka wannan shi ne abubuwan da muke gudu wani bangare su suna cewa a saki su wani bangare ka a
kai aka tambaya kuma da ni aka tambaya bari
to ina cike ka na'am
sakin nan da ya gaba safi biyu da suka gabata mata zunzuri su sun zauna a unity fountain Abuja sun taka sun je majalisa sun ce kada a saki ta zabbe su saboda haka ba mu kaɗai ba ne ke amfani da mata wajen muzahara ba
wane zuwa ne suka fita abin da yake faruwa da haka ji abin da yake faruwa ana neman ta hakkin dan adam kungiyar da tana ce ta hakkin dan adam ta fitar da mata da kananan yara tana abubuwa da su a hanya tana sa su tana ana kashe su akan abbe da ake ba idan har za a yi muzahara da haka
muzahara a take ta ne
amma ina hukuncin ku kuma ku tada ina hukuncin ku kuma ku tada da zo ni tsaye da haka ina hukuncin mutum ya fito yanzu misali yanzu abin da zan baka ita motar nema da aka kona me ta yi
babu muka kona motar nema
wa ya kona
motar nema
wa ya kona to wa ya kona inda da haka ji inda ku yin ba ku fito ba inda ku
fito da abokan tattaunawa ku na domin wannan mutane suna so su rika jin bayanan da kowa zai yi ne daki daki
na'am to kika ce rika ka da dole ka ba su ana magana
yawa in ba mu dauki abun daki da ke mutane abun zai hargitse ba za a
fahimci ga bayani ga bayani akan kona mota ga bayani akan kona mota idan da muna kona motoci da ba motoci a inda kai za mu kona ba da za mu yi kona kona ne domin dukkan biranen arewa sai da muke muzahara an ban da ilimi saboda haka ba kun kona mota ba namu bane an sha yin wannan kuma me yasa a kowane lokaci in jami'an tsaro ba su zo ba ake zaman lafiya a irin wannan muzaharorin to in sai ba ka ci a ina yanka da abin da ci ai kar ka zaman to ka ce sai ba dan ci a bane kuma ci dan ci a dole ya iya abin da kake ciki idan kana da wata bukata ta gaggawa wanda ta shafi rai kana iya fitowa kai kuwa domin duniya ta sani kowa da muke ne cewa mallam yana cikin halin dakanika shi yasa ba a jira wancan alƙali ya dawo ba aka naɗa wani na wucin gadi.
Idan har kun san hakan me zai sa ba ku jira wanda aka naɗa na wucin gadi ya zartar da hukunci ba kafin ku fara rezin alaf ɗin ku.
Ba za ku gana da ni da kamar domin yanda kai ka fahimci mu a wajen ka ba musulmi ba ne Abdullahi bin Sa'ad da yayi da shi ya koya mana wani abu da nake
ba
haka na ce ba haka na ce maka
comrade wato wannan tattaunawar ba muna muhawara ta maganan shi a ko lamuran addini na dokokin Islama bane kawai
yawa ba haka ne ni ma ba haka nake nufi ba
muna maganar ranga da ake Abuja kan Mallam Ibrahim Elrazaki da yadda lamuran suke faruwa da jami'an tsaro da harkar tsaron kasa abinda muke tattaunawa wannan
yanzu bari in dan mai tambaya
eh
tunda ne zaman nan kotun nan ta Kaduna ne take rike da Mallam Ibrahim Elrazaki kotun Abuja a yadda take ta wanke Mallam Ibrahim Elrazaki kai ma ka gaya min haka to kotun Kaduna tana rike da Mallam Ibrahim Elrazaki to me zai sa ba za ku dawo Kaduna ba ku zo ku tare a Kaduna ku zaman dirkin a Kaduna ku ce sai kotun Kaduna ta zartar da hukunci an ta malam Ibrahim Azaz ku an daure shi tunda har kai ka tabbatar mun ka gaya mun kotuna a Abuja tun wanke malam Ibrahim Azaz ki kuma wata kota a Kaduna tana rike da malam Ibrahim Azaz ki sai ka sai ku bari ku jira ko ku dawo haka ji ban ga wannan na ga kana kokari ka shigo cikin al'amarin nan kuma abin da muke to in lokaci zai kare ya kamata ka saurare ni ni ina muka magana ne abin da ya shafi bangaren ku da bangaren gwamnati dole kai ka tsaya ku tsaya akan doka abin da ya tantanta ita kuma gwamnati tayi abin akan a doka saboda dukkan su alƙalan nan dokan kasa suke ji ɗan sandan nan dokan kasa suke ji ina so ka gane cewa abubuwan da kuke ba bisa kan doka yake ba ita ko gwamnati da take kan doka ta kai abu kan doka idan tsaya ka ji idan har kuna son zaman lafiya sai ku jira kotuna su zartar da hukuncin su sannan ku gani an muku adalci ko ba a yi muku adalci ba amma in har kotun kun yarda da kotun farko sai muku adalci to me yasa ba za ku jira kotu ta biyu ta Kaduna ba ta fitar da rashin adalcin ta ko adalcin ta akan Malam Ibrahim Azizu
da shi yanzu a magana ɗaya ta yi cika daga rawa sai sa ban sai ka yi nisa na farko ka ce mu je Kaduna mu fare mu yi zanga-zangar jinmu a ce kenan ka yi zanga-zangar na adalci ne ita da zanga-zangar na zaman
lafiya ne ai ina so ka gane kalmar da ne amfani da shi ka gane kalmar da ne amfani da shi cewa kai an yi tsaka cewa kai an yi kotun Abuja ta zartar da hukunci da Malam Ibrahim Azzazzaki ka gane
adalci
shi kuma na Kaduna ma sai Ibrahim Azzaz da shi ko a Kaduna yake kuma Kaduna ne za a yi mai hukunci
barin baka amsa mana ina hakuri kai ma ka ci da irin magana na wanda ya magana da yawanci gaban kafa shi ne ce a wani ciki ne yake mu koma Kaduna mana yake akwai idar da ke to akwai cika da warwara idan kun yarda tashin hankali muke a Abuja kan ne kuma duk cewa mu koma Kaduna ko Kaduna ba Najeriya ba ce ai in tashin hankali muke a Abuja sai ku ce mu daina
ka amma ka yarda kotun Abuja kai ma Malam Ibrahim Azzaz ka ka yarda idan kotun Abuja kai ma Malam Ibrahim Azzaz
yanzu muna godiya ga su bakin namu Muhammad Ibrahim Gama da kuma kuma da Ali Waziri tare da shi wakilin namu Nasiru Adam Mulkika da shirya mana wannan muhawara a can Abuja ai kuma na ita a Washington kuma daga Washington din Ali Mustafa Sokoto ne mu bar ku lafiya
tuwa da Allah a gaida nan Sokoto yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba ya dawo da labarai a takaice
a takaicen jiragen yakin Siriya sun furuje sun auna akalla wata tawagar motocin sojin Turkiya da ta ketara cikin Siriya je Litini wanda ya kai ga rasa rayuka da jin raunuka. Tsohon shugaban kasar Sudan Umar al-Bashir ya gurfana a gaban kotu jiya Litini don fuskantar tuhumce-tuhumce kan almundahana watanni hudu bayan da sojoji suka hambare shi. Wani jirgin dakon mai mallakin kasar Iran wanda aka kama a Gibraltar saboda ya saba takunkuman da tarayyar Turai ta kakaba ya tashi ya nufi kasar jirka je Litini bayan da aka yi watsi da bukatar da Amurka ta yi ta gabatarwa ta neman a ci gaba da tsiri jirgin. Rundunar 'yan sandan New York ta kori wani dan sanda farar fata wanda ya shaƙe wani bakar fatan da ya kama a shekara ta 2014 har ya mutu batun da ya kai ga zanga-zanga a fadin kasar. Kalaman bakar fatan mai suna Eric Gana yayin da yake goshin mutuwa wato ba na iya numfashi sun zama abun yawan ambato ga masu zanga-zangar wadda ta haifar da wato muhawara a fadin kasar game da batun jinsi da kuma karfin tsiya da 'yan sanda kan yi amfani da shi.
To duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za a ji mu dake da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa a don sashen Hausa da wuriyar Amurka musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ya bada umurni Malam Sidi da kuma injiniya mu da wannan safiyar Jim Cook. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya sai da hantsi. Assalamu alaikum.
Afrique, le monde aujourd'hui.